الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwatta, wanda insha Allah za mu tashi kan kitabi na 36 a littafin Kitabul Aqdiya, wato littafin hukunce-hukunce ko kuma alƙalanci kamar yadda aka fi sani. Aqdiya jam'i ne na kaza, kaza'un wato hukumci ko gudanar da shari'a. Aqdiya jam'insa kenan. Akwai misali lafazi mai kama da wannan qadiyya, akwai qadiyya kamar wani abu mai aukuwa, qadiyya kamar matsala ko wani abu mai faruwa, shi kuma jam'insa ana cewa qadaya. Qada'un aqdiyatun, qadiyatun sai a ce qadaya, matsaloli da suke aukuwa. Misali, to shi aqdiya jam'i ne na qada, hukumci. Alqadi shi ne mai gudanar da hukumci. Wannan matsayi na alƙalanci ko alƙali babban matsayi ne a mizanin shari'ar musulunci, wanda alƙali a shar'ance na'ibi ne na khalifan musulmi ko amirul mu'minin, sarkin mu'minai. Na'ibinsa ne, yana tsayawa madadinsa ne. Don asalin abin daga zamanin manzanci, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake gudanar da shari'a da hukumci da kansa, duk abin da ya auku sai a gurfana gabansa har lokacinsa ya wuce. Sai na Abu Bakar shekaru 2.5 da yayi, shi ma hakanan ya gudanar da khalifancinsa. Zamanin Umar ɗan Khattab, khalifa na biyu, to lokacin al'umma ta fara bunƙasa da faɗaɗa, matsaloli da kuma buƙata ta hukuncin ta faɗaɗa da yawa, abubuwa sun yawaita a kan khalifa, ba zai yiwu ya gudanar da komai da komai ba. To a lokacin ya naɗa wani alƙali cikin tabi'ai mai suna Shuraih ibn Abdul Aziz, ya zama alƙalin farko da ya gudanar da shari'a tsawon shekaru kusan 50, don sai da lokacinsa ya kai har zamanin Banu Umayya, bayan khalifofi huɗun nan yana gudanar da alƙalanci. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana matsayin alƙali mai adalci cewa ɗan aljanna ne. Al-qudatu salasa, yawwa, alƙalai uku ne, yawwa. Rajulun arafa al-haqqa faqada bihi fa huwa fil janna, mutumin da ya san gaskiya sannan ya yi hukunci da gaskiyar, bai karkata izuwa ga son zuciyar kansa ko son zuciyar wani ba ko tsoron wani ba, ya dubi Allah ya tsaya akan gaskiyar da ya sani, to wannan ɗan aljanna ne. Sannan ya ce wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fa huwa fil nar, yace sannan mutumin da ya san gaskiya, ya sani, ya san a shari'ar, amma sai ya karkata saboda bin son zuciya ko wani kwaɗayi ko wani tsoro da ya same shi kan wani abu, sai hukumci saɓanin gaskiyar fa huwa fil nar. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada bin nasi ala jahalin wa huwa fi an-nar, mutumin da ko bai san gaskiyar ba sai wa mutane hukunci a bisa jahilci, wannan kuma koda ya kyakkyawan niyya wai zai yi adalci to amma bai san makamar hukuncin ba, to kaga bai cancanci zama alƙalin ba sai hukunci wa mutane a bisa jahilci wa fi an-nar, to wannan yana cikin wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ambata mutanen da za su shiga aljanna ko inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama mutum bakwai, sab'atun yuzilluhum wallahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, to ya fara da imamun adilu, to gaba adali ai mun ce shi alkali wakili ne na imam na ibi ne, to da dai makamantan waɗannan, to amma kamar yanda abin yake da falala to haka kuma yake da hadari. Yasa wani babban malami a malikiya alkali ibnu farhun ya yi littafi mai suna tafsiratul hukam, tafsiratul hukam wato basirantar da mahukunta ko alkalai, ya ce wannan matsayi na alkalanci matsayi ne wanda yake da falala mai yawa, ya kawo ire-iren waɗannan hadisan a yi tama, kuma ga wanda ya tsaya ya jajirce ya san gaskiyar kuma ya tsaya a kanta saboda Allah ya yi hukunci na gaskiya, in ba kuskuren da ɗan adam ba zai kubuta daga shi ba, to wannan falala ce mai yawa, kamar yadda kuma haɗarin yake da girma ga wanda ko dai bai cancanta ba amma ya saka kansa cikin wannan matsayi mai haɗarin gaske na raba gardama tsakanin bayin Allah wanda ba mai ta cewa a ciki sai Allah sai manzon da Allah ta'ala ya aiko, wani ya sa a ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko da ma yana da'awar adalci zai ba tare da waiwaitar shari'ar Allah ba, ba tare da waiwaitar suna manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to wannan halaka ne, halaka ne, ai fatawa da alƙalanci duka bai ɗaya suke, ba sa halatta ga wanda bai san shari'a ba, har ma alƙalanci haɗarinsa ya fi yawa, saboda suna cewa bambanci tsakanin alƙali da mai fatawa kurin shi ne dukkansu suna ba da labari ne kan hukuncin Allah, ko ba haka ba? Ibn al-Qayyim yana cewa dukkan mai fatawa ko mai alƙalanci to yana fa wakiltar Allah da manzansa ne wajen bayyana hukunci ko ɗabbaka shi, ba shi da tattasa, ba yadda ta cewa, ba yi da ra'ayi, wani jagoran sa bai da ra'ayi, Allah ne kuran sai manzon da ya aiko ya isar da saƙo, saboda haka shi wakili ne wajen isar da hukuncin Allah da manzansa, sai ya duba matsayin da ya kamata ya tsaya, to dukansu da alkali da mai fatawa duka wannan shi ne matsayinsu kamar da ya faɗa a ilamul muwaqqi'in, sai dai shi mai fatawa yana ba da labari game da hukunci amma min gairi ilzam, baya tilastawa, ko idan ka tambaye ni menene hukunci tsakanin miji da mata in abu kaza ya gudana yayi kaza yayi kaza ko tayi kaza abin da ya faru, to in na san hukuncin shari'a sai in ce eh kaza ne, kaza ne sai in faɗa, ko rigimar gado ko ciniki ko ma menene iyaka kenan, mai fatawa faɗar hukunci shine nasa, amma aiwatarwa ya rage gare su, in ya faɗa ya yi iyakar ƙoƙarinsa wajen faɗar gaskiya shi kenan, kama alƙali shi wato sannan yuhbiru an hukumillahi ma'al ilzam, zai ba da labarin hukuncin Allah tare da tilasta wa cewa a yi, to kaga nasa ya fi haɗari, zai ba da umarni cewa a yi kaza, to in bisa son zuciya ne ya raba aure da ƙarfinsa ko ya hana gado ga wanda ya cancanta ko wanda ba wanda bai cancanta ba, ko ya danne haƙƙin wani akan wani, balle ma abin da ya shafi zubar da jini da sauran makamanta waɗannan, to kaga yayin babban al'amari. Saboda haka al'amari ne mai nauyi sosai tare da falalar da ke ciki. Bayan Allah na gari su ne masu iya tsayawa akan wannan, shi yasa bayan Allah managarta ko da can suke tsoron wannan matsayi saboda fitinar da ke cikinsa. Allah ya sa mu dace. Babu targhibi ya ce babin faɗakarwa game da yin hukunci da gaskiya, shi ba ma faɗakarwa ne, ba makawa a yi haka. Amma ba laifi in aka faɗaitar ɗin, kaga addinin shi kansa wanda bai yi shi ba kafiri ne ko mai dawama a cikin wutar jahannama. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bisal masir, wanda ka kafirce ubangi ba su musulunta ba amin musu tanadin azabar jahannam turda ta makoma. Muminai kuma aka yi musu alkawari na lazina menene kamar abin nan amanu amilu salihati menene yawa misali suratul asr, Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa lazina amanu amilu salihati, ko imani da aiki na kwarai su ne za su tsira. Duka dai Qur'ani cike yake da bishara ga masu imani. To haka abinda ke da hadarin halaka wanda ya tsaya kuma ya rike gaskiyar, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa babbar falala. Saboda haka kamar a ce ni at-targhibu fil iman ko islam ko na faɗaitarwa ne, amma asalin abin wajibi ne, dole sai an in ba a yi ba akwai halaka. Haddathana Yahya an malikin an hisham ibn urwa an abihi an zainaba binta abi salama عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بهجته من بعد فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وانا حديث ما مالك يا ساموشي دغ هشام دان عروة دغ بابانس عروة دغ زينب بنت أبي سلمة دغ أم سلمة أقول لرمز الله صلى الله عليه وسلم دغ مهيفيتا أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Abdul Bari ya ce wannan isnadin ba a yi saɓani a kansa ba, dukkan marawaita sun tabbatar da shi haka. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce innama ana basharun, abin sani dai ni ɗan adam ne, ni mutum ne. A wata riwaya ingantacce akwai ƙarin mislukum kamar da yake Al-Qur'ani, ni mutum ne kamar ku, bi ma'ana ni ɗan adam ne, in ka fidda abin da Allah ya keɓe ni da shi na wahayi da waɗansu darajoji na kamala irin wanda ɗan adam zai iya kaiwa matuƙa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙololuwa game da almazaya wal manaqib, darajoji da sifofi na ɗaukaka da ɗan adam zai iya samu shi ne ƙololuwa. Amma wannan bai saka shi ba ko sauran annabawa da manzanni ‘yan uwansa da suke biye da shi, bai sa sun fita daga ɗan adam taka ba, cewa su ‘yan adam ne, suna ci suna sha suna barci suna farin ciki suna baƙin ciki irin nasu da sauran abubuwa na buƙatun ‘yan adam. Saboda haka yayin da Allah ta'ala ya so ya sanar da su gaibi ne kawai yake sanar da su ta hanyar wahayi. Amma in ba haka ba, yanda sauran ‘yan Adam ba sa sanin abin da ke ɓoye, ba sa sanin gaibi, to haka su ma annabawan, haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanin gaibi ne, ainihin ba zatiyan ba ko tilka'iyan, a sai Allah ya sanar da shi. Komai kusacin abu in Allah bai tsinkayar da shi ta hanyar da yake ya so ba, ba zai sani ba. Mu duba abin da ya faru a hadisul ifk, mana ya ishi dukkan al'umma aya. Wata guda ana murwaya kan maganar da ta dami al'umma, ta dami manzon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ne a fagen shari'a hududan da kusa tsakanin, to kada a yi tsammanin wahayi zai yi aiki ta wajen bayyana mai ƙarya ko mai gaskiya. Zai gudanar da ko yana gudanar da shari'a ne a matsayinsa na ɗan Adam, wanda Allah ya sanar da shi hukunci. Zai dogara da dalilan da ya sani na hukunci, ba wai da gaibin da ke ba shi labari ba, domin shi ne abin koyi. Ya ce, ni ɗan Adam ne kamar ku, wa'innakum tahtasimuna ilayhi, kuma kuna kawo ƙararrakinku wajena. A wasu ruwayoyin ma an ce san da ya faɗa, tun daga ƙofar gida ya ji wasu suna hayaniya a kan wani abu. Wata ruwaya aka ce a kan gado ne, ka san gado tun dama can. Rigimar gado takan tada jijiyar wuya tsakanin magada ko? To daga zaure ya ji wasu suna ta tabka muhawara, za su shigar da ƙara a kan gado. To saboda haka da suka ƙaraso shi ne yake musu wannan bayanin. Ce fala Allah ba da ku, tana iya yi wa wani a cikinku shi ne ba da ku sashenku, an ya kuna alhana bi hujjatihi, ya zama ya fi ƙwarewa, alhana bi hujjatihi, ya fi ƙwarewa wajen ba da hujjarsa min badin a kan sashi. Yawwa, alhana ba na lahan, wato in kuskure a ce ya yi lahani a karatun Alƙur'ani ba, ana karatun musabaka, yanzu nan za a kama ka a ce ka yi lahani. Ima ba karatun musabaka ba ne, in ka yi lahani sosai za a gane. Amma karatun musabaka haba lahanin akasarin mutane ba za su iya ganewa ba, amma sai ka ji an ce ma ka yi lahani. Ba wannan lahani ba ne, wannan lahan na ƙwarewa a wajen fasaha, ya azanci, yawa ƙwarewa a cikin abu. To tana yi wa sashenku ya zama ya fi ƙwarewa wajen ba da hujja, yana da ainihin wato dabara da wayo da wani abu na iya ba da hujja fiye da ɗan uwansa. Kuma sai zama ba ya da gaskiya, amma shi ya fi iya kawo hujja da bayanai masu gamsarwa. Fa'agdiya lahu ala nahwi ma asma'u, to sai ni sai ya zama na gudanar masa hukunci gwargwadon abin da na ji, ma'ana hujjojin da ya kawo da bayanan da ya yi, sai wato ko shaidun da ya kawo, sai in masa hukunci. Kaga wannan zahiri kenan, amma alƙali ba zai iya yin wani abu ba sama da wannan. Ya duba shaidu nagartarsu, ya duba ya jawabai bayanan da aka yi, muhawarar da aka yi a gabansa, matakan shari'a in ya bi zahiri shikenan ya gama nasa. Ta yi baɗinin an shirya wani abu daban, ba ruwansa wannan, in ya yi abin da ya wajaba a kansa shikenan. Yake to ko ne ɗin ma haka ne, zan gudanar da shari'ar yanda take a ka'idar shari'a, wanda ya shigar da ƙara sai ya kawo shaidu idan wanda ake ƙararsa bai da wato ya musa, ko albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. In mutum ya shigar da ƙara aka tambayi wanda ake ƙararsa wani yana buƙatar neman kaza a wurinka, in ya amince ba shi kenan ba, ta kwana gidan sauki, sai a yi maganar kuma yadda za a warware. Amma idan ya ce a'a shi fa ba haka ba ne, bai san zancen ba, za ce to kai ka ji, yanzu akwai buƙatar ka kawo shaidu da za su tabbatar. ko shaidu biyu adalai ko kuma duk abin da yake a matsayin bayyana. Yawa, shaida mai gamsarwa a matakan shari'a, kamar da Ibn al-Qayyim ya tsawaita sosai a Madarijus Salik Ilamul Waqi'in. To, kaga akwai buƙatar wannan. To, aka bi wannan matakan duka aka ƙarƙare shari'a, alƙali ya yi abin da zai iya yi. Kuma ana iya shiryo wani abu daban wanda ba shi gaskiya ba ne, saboda irin wannan kisa. To, zai ce, to, faman qadaytu lahu bi shay'in min haqqi akhihi, wanda na masa hukunci na bashi wani abu na haƙƙi daga haƙƙin ɗan uwansa, wato ya yi amfani da ƙwarewarsa ta ba da hujja ko muhawara ko kawo shaidu waɗanda ba nagartattu ba ne, zahirin ya ba yi zuwa ga cewa shi ne mai gaskiya aka ba shi haƙƙin, amma shi ya san ba mai gaskiya ba ne shi, ya san ba ya da gaskiya. To, ya ce, to, fala ya aku zanna min hushe an to, kada ya karɓi komai ciki, kada ya karɓi wani abu cikin wannan. Fa inna ma aqda'u lahu qid'atan min an-nar, don idan har hakan yayi na karbi wani abu na bashi, to ina yanko masa wani yanki ne ko wani gutsure ne na wuta. A wata riwaya ce, fal ya'khuzha aw liyazarha, in ya ga dama sai ya dauka, yawa, ko in ya ga dama ya ajiye, yawa, ni na fita nayi abin da zan iya yi. Yawwa, to, Allah ya tsare annabinsa sallallahu alaihi wasallam, wannan bai taba aukuwa ba. To, amma dai idan bayani ya gudana cewa ko shi ma idan abin ya auku haka hakan abin yake, to haka kowa ma sauran mutane, kuma hikimar Allah ne haka din, inda shari'a ta gudana akan misali zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, idan masu ƙarar juna sun zo gabansa, Jibrilu zai sanar da shi ko kuma Allah zai sanar da shi ta hanyoyin da yake sanar da shi abubuwa na wahayi, itilai akan wannan. To, kaga za a iya yi masa haka, to, amma ba zai zama abin koyi ba ta wannan fuska, ko ba haka ba. Shi kuma ya zama manzo abin koyi har ƙarshen duniya ga dukkanin alƙalai da masu hukunci, saboda haka abin da ya dace yake da mutabaka da aikinsa, tunda shi ne babban abin koyi, to ya gudana a yanayin da za a iya koyi da shi. Saboda haka aka rufe wancan babi na amfani da wahayi ko sun kayar da shi gaibi, aka bari kawai shi ma ya gudana akan abin da mutane za su iya gudanuwa a kansa. Amma shi ma'asumi ne akan yin faruwa irin wannan ɗin a tattare da shi, domin wato ba a ƙarrara shi akan abin da ba haka yake ba. Saboda haka kada ya zama wato wani ya shirya shaidu na wato zur, ko kuma ya yi abin da ya yi tsakaninsa da waɗansu sun zo sun kakkare shi ko sun ba da shaida a kansa, alƙali har ya ba shi wani wato gaskiya akan abin da yake buƙata ya ɗauka halal ne, wannan zalunci ne da daɗi. Yawwa, gara ma wanda ya yi zaluncin haka nan bai ƙoƙarin lalata shari'a ba, ko ba haka ba? Yawwa, wannan laifinsa hawan hawa ne, ya yi zalunci ya ci haƙƙin wani kuma ya yaudari shari'ar, ko ba haka ba? Ba ka ganin ƙarin zunubi da ƙarin azabar munafiƙai akan ta kafirai sirahatan, kafiri zalla tsantsa, ba Yahude ko ba Nasare misali ko ba Majusi, ɗan wuta ne har abada. Amma dai munafiki sai aka ce fi darkil asfali minan nar, don me? Saboda kafircin nasa ya baibaye shi da ƙaryar da ya ta cewa shi musulmi ne. To, Allah ka kiyaye mu. A taƙaice dai, wato in wani ya je ka san wannan kuma yana aukuwa daga sharrin shedan da bin son zuciya, sai mutum ya je ya faɗa wa malami wata ƙabiya da ta auku a matsayin mai neman fatawa, amma ba zai fito ya faɗi gaskiyar yanda al'amarin yake ba. Saboda in ya faɗi gaskiyar, to, shi mai fatawar in mai tsantseni ne kuma wanda ya san shari'a ne, zai gaya masa gaskiyar, kuma in gaskiyar an faɗa masa ita ba za ta yi masa daɗi ba, hakan yake so ba. Wannan ya fi aukuwa galibi a matsalolin aure, saki saki haka. sai mutum zai ma bayani amma sai ya yi ta dunguye ta abubuwa haka ba za ka gane abin ya fito maka ba sosai. Shi so yake dai kawai wai ya lankaya igiyar a wuyanka ya ce ai an ba shi fatawa cewa aurensa yana nan ko aurensa bai mutu ba. Saki an yi saki biyu, to amma a saki na ukun sai aka yi kaza aka yi kaza, ai ta kumbiya kumbiya a kifadar abin yanda yake. To shawara ta kullum nake fadawa almajirai ƴan uwana, duk wanda bayaninsa bai fito maka a sarari ba ka ce kuma ka sani ba ko baka gamsu ba baka fahimta ba, kuma fatuwa da shari'a a gaban alkali bai halatta ba abin duk da baka fahimce shi ba bai fito maka sarari ba ka ainihin yanke hukunci. Saboda haka sai ka ba shi daman ya wuce gaba ko kuma ya faɗa maka gaskiyar abin da yake buƙata, wato gaskiyar abin da ya faru. To in an yi irin sai mutum ya ji in ya sani bai faɗi gaskiya in ma ka kaddara malam shi bai ankara da haka ba masa kawai shi ya faɗi kuma abin da ya faɗi ne ai zai iya faruwa ko, to amma abin da aka faɗa ɗin bai mu ɗabaka da shi ƙabiyar da ta faru a tare da shi ba ai zai iya faruwa ko ka gani. To saboda haka shi abin da ya faɗa bai da laifi a wurin Allah tunda ya faɗi hukuncin shari'a. Yawwa shi kuma wannan tunda ƙadiyar ya san ba haka take ba abadan wannan ba zai masa aiki ba, shi ne son zuciya ne ya yi hawan hawa ya yi laifi a ninki biyu kenan. Saboda haka dole a yi takasan an da wannan dama mun ce da alƙalanci da fatawa hanyar su ɗaya ne wajen bayyana hukuncin Allah. Kowa dole ne ya faɗi gaskiya, kuma mai hukunci ko ba da fatawa shi ma dole ne ba ya cikin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da gaskiya. Duk wani abu kuma da aka ɓoye wa mai faɗa mai fatawa ko alƙali ba a gaya masa gaskiya ba, amma dai shi abin da ya fahimta ɗin sai ya hukunci wanda yake muɗabaka da shari'a, amma kuma shi ɗin wanda ya ɓoye ya san ba haka ba ne, to wannan ba zai halatta gare shi ba. Wannan shi ne abin da malamai suka ainihin tabbatar, kuma a zahiri yake ana fata mun gane. Allah ya dace da mu. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب تسمى إليه مسلم ويهودي. وانا حديث دغ مالك ني دغ يحيى بن سعيد الأنصاري دغ سعيد بن المسيب تيوا عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي واتو وني مسلمي دبا يهودي sun kai ƙara gabansa, musulmi da bayahudi sun gurfana gabansa ina Umar suna neman hukunci. Fara Umaru anna al-haqqa lil yahudi, sai Umar radiyallahu anhu ya ga cewa gaskiyar tana a ɓangaren bayahudin. Faqadalahu, sai masa hukunci cewa ya bashi gaskiyarsa. Tusa bai adilai ne faruwansu, don kana musulmi ɗan uwa baka da gaskiya sai su ba mai gaskiya gaskiyarsa ko da kowa ba yahude ne abokin gaba. Ai adalcin shi ne abin da Allah ya umarni da shi ko ba haka ba? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Fa qala lahu al yahudiyyu, sai ba yahudin ya ce masa wallahi laqad qadaita bil haqq, ya ce ba yahudin zai ce masa na rantsa da Allah ka yi hukunci da gaskiya. Fa darabahu Umar bin al-Khattab bi dirra, sai Umar ɗan Khattab ya buge shi da fagirinsa da yake ladabtar da mutane saboda baya son irin wannan yabon. To ai dama asali kenan zai hukunci ne dama ba da gaskiya ba, wannan ma sakarci ne ko ba haka ba? Yau kamar da me zai hukunci a gani? Ai dama gaskiyar da gaskiyar zai hukunci ko ba haka ba? Saboda haka shi bai son wani tumasanci ko wani abu ya shiga hankalinsa, dama a gaskiyar za a yi nan. Yawwa, ya ce yace wa mahidirika summa qala sanati mahid wa mahidirika me sanar da kai fa qala lahu al-yahudi sai ba yahudan yace masa inna najidu yace mu mun samu a cikin littafin annahu laysa qadin yaqdi bil haqq cewa ba wani alkali da zai hukunci da gaskiya illa kana an yaminihi malakun wa an shimalihi malak sai ya zama ta dama da shi da tsagunsa akwai mala'ika mala'iku masu karfafa shi yusaddidani wa yuwaffiqani suna daidaita shi kuma suna datar da shi ma'ana suna masa ilhamar karfafa zuciya wajen ya riko da gaskiya lil haqqi ga gaskiya ma dama ma al haqqi matakar yana tare da gaskiya ba wai za su sanar da shi hukuncin shari'ar ba a dama hukuncin ayata ya tanade shi ya san shi amma karfafa guyuwa karfafa zuciya karfin halin riƙe gaskiyar ba tare da faɗayi ko tsoro ba ka san abin da ke yin tasirin kenan da yawa zai zama alƙali ko mai fatawa ma wani lokaci gashi ya san gaskiya ko tsoron wani abu sai ya sai gaskiya mala'ikun wanda duk ya san gaskiya kuma ya sazartar da gaskiya ana hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum an naɗa shi alƙalanci saboda ya cancanta kuma yake ƙoƙarin tafi da shi akan gaskiya to sai Allah ya dinga taimakonsa yana tabbatar da shi akan gaskiya in kuma shi ya je ya nema saboda yana da sha'awa yana da buri to sai a kyale shi sai a kyale shi da yin kansu hadisin yana nan ingantacce fa idza taraka al-haqq araja wa tarakahu amma idan ya bar gaskiya to sai su haura sama su kyale shi wato ma'ana dai alƙalin da ya san gaskiya kuma yake gudanar da gaskiyar ko da yaushe ya zauna domin hukunci gaskiyar yake kokarin aiwatarwa to Allah zai sada shi da waɗansu mala'iku biyu waɗanda za su karfafe shi akan wannan niyya tasa da matsayi nasa amma da zarar ya zauna don son zuciya ko dama bai san gaskiyar ba kwaɗayin wani abu ne ko neman matsayi da sauransu ya sa ya tsaya to ba wani mala'ika da zai zo sai dai a bar shi da shaidanunsa shaidaninsa ya dinga kimsa masa abubuwa marasa alkhairi ko abubuwa wanda za su ƙara ingiza shi a cikin bata Allah shirye da mu babu ma ja'a fi shahadat babin abin da yazo game da shaidu shaidodi wato ma'ana kawo shaidu mun yi ishara cewa ita shari'a ba ta rabuwa da buƙatar shaida ko kawo shaida albaynatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara yawwa haddathana yahya an malikin an abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm an abihi an abdullahi ibn amr ابن عثمان عن ابي امره الانصاري عن زيد بن خالد الجهني اسناد ني مي صحيح ذلك زيد ابن خالد الجهني الله يرضى شي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ان الله سيرا ده امن الله ثبت اغري شي ياتي الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها يتي بنا باكو لابارين ما في الهيرين شيدوبا أنا برئن باكو لابارين شيدو ما في الخير شيدا ما في الهيري ما في فيتي الشيدو دسكي قباتا دا شيدا قبان القاني كما يحكمشي شيني الذي يأتي بشهادته wanda yake kawo shaidarsa qabla an yus'alha kafin ma a tambaye shi ita ya samu labari cewa shari'a husuma ta taso tsakanin wane da wane ko dan wane da dan wane gado ne ciniki ne kuma menene sai ga kuma cewa lallai la'alla shi daya a cikin su wanda yake neman haƙi bai da shaidu ko kuma bai da shaidun da suka isa to koda shi wancan bai san da shi ba wajibi ne ya san da ya cewa yana fasa ne da abin da aka yi don lokaci zai ka tarar rigimar gida ko fili ko gona ta auku tsakanin ɗan wannan da ɗan wannan su yayan sun mutu amma kafin a haife su ne can iyayen da suka mutu suka yi ciniki aka yi abin da aka yi su ba san abin da ya gudana ba to kuma ya zama babu wani rubutaccen abu da zai iya zama bayyana a gaban alƙali kaga idan akwai wani dattijo wanda yake ko wasu da su la'alla ma aka kulla ciniki ko aka yi duk abin da aka yi suna sane kaga shi su wannan ƴaƴayen cikinsu wanda ke buƙatar shaida kaga in ya san wani a ciki ko wasu su zai nema ko ba haka ba tunda an rasa rubutu to in bai san kowa ba kaga ya shiga damuwa to wanda ya san cewa lallai shi ya san abin da zai iya ba da tare da cewa ba kuma malum suka ce in ya san cewa in bai ba da shaidar ba haƙi zai salwanta mata wannan wajibi ne ya bayar amma idan misali akwai shaidu misali la'alla ma akwai shaidu sama da biyu to sai aka samu biyun dai ko da shi yana ciki ba dole sai ya kai kansa wadda dama mudin shaida ɗin ya samu wato dai wanda saboda nasiharsa da adalcinsa da san kare haƙƙin mai haƙƙi zai je ya ba da shaidarsa kafin a tambaye shi ita ba shi shi ba ne a'a kare haƙƙi ne aw yukhbiru bi shahadati qabla an yus'ala ko kuma ya ba da labarin shaidarsa kafin a tambaye shi ita saboda haka ba shi shigi ba ne ƙoƙarin kare haƙƙi ne yana zama musahabbi yawa idan wani zai iya yi a madadinsa ko ba shi ba amma in ya zama ba wani shaida sai shi kuma ya san abin da ya auku tartiban yawa in bai yi ba haƙƙin zai iya salwanta don wancan ɓangaren mai wanda ake nema a gurinsa in ya zama mai nema bai da shaidu sa waiwaya gurinsa a ce to ya rantse bai ji tsoron Allah ba ya rantse da yake nan kaga wannan haƙi ya kubce to kaga in ya bada damar faruwa haka ya yi zalunci dole ya bada shaidar hadathani malikun arabi atamni abi abdurrahman annahu qala qadima ala umar ibn al-khattab rajulun min ahli al-iraq fa qala daga malik daga malamin sa rabi'atu ibn abi abdurrahman da suke cewa rabi'atu ar-ra'i yace wato wani mutum daga mutanen Iraki ya zo gurin Umar dan Khattab fa qala sai ya ce masa laqad ji'tuka li amrin ma lahu rasun wala zanab yace lalle na zo gurin ka saboda wani al'amari wanda bai da kai ko bai da jela wato wani rikitaccen al'amari fa qala Umar ma huwa sai Umar yace menene abin ala sai yace zaharat yace shahadatu zuri zaharat bi ardina suna shaidan zuri kare mutum bai san kan al'amari ba bai san shi dahir ba bai san shi yaqinan ba amma sai je ya bada shi kai ne cikin kala na amsa ya ce eh ya auku to wannan kuma ba cikin sahabbai ba ne cikin masu tasowa don sahabbai dukansu adilai ne da adaltarwar Allah subhanahu wa ta'ala su ne Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da sauran ayoyi da suka bayyana adalcinsu da nagartarsu da hadisai da yawa kuma ya zama ijma'i na al-sunna wal-jama'a cewa sahabban manzon Allah dukansu adilai ne. Adilai ne ba ma'asumai ba. Duk wanda yace sahabi ma'asumi ne wannan makaryaci ne kuma dan bid'a ne. Annabawa su ne kadai ma'asumai. Wato masu shi'a imamiya suna cewa a'imma din su 12 din nan ma'asumai ne, to ma wana daga cikin zindikancin su. Ma dai annabawa su kadai ne ma'asumai da Allah ya tsare su daga aikata laifi. Sun yi kuskure ma cikin shari'a, to ana sanar da su ta hanyar wahayi, ba a kyale su haka nan, ba kamar malamai ba. To amma daga bayan sahabbai ana iya samun tabi'ai a lokacin su adilan su suka fi yawa, amma ana iya samun waɗanda ba adilan ba. Faqala Umar, sai Umar radiyallahu anhu yace, wallahi la yusar rajulun fil islam bighairi al-udul. Sai Umar ya ce, to na rantsa da Allah daga yau ba za a tsare wani mutum ba a musulunci in ba tare da shaidu adalai ba. Wato za a ƙara ɗaukar mataki wajen tantance shaidu, yawwa, yayin da wani ya shigar da ƙara ya kawo shaidu, to sai an tantance yaya nagartar wannan shaidar take. Yawwa, wannan shaidan yake an tabbatar adali ne. Adali shi ne wanda nagartarsa take da rinjaye matuƙa. A littafin Tuhfatul Hukam Asimiyya ta Malikiya yana cewa, wai wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani. Ya tsaurara sosai da yawa a nan. Wai wal adlu adali, aka ce adlun ko adilun duka ɗaya ne. Ya ce adali shi ne man yajtanibul kaba'ira, wanda ya nisanci kaba'irori duka, ba ka same shi da wata kaba'ira ba duka samsam. Sannan wa yajtanibul sagha'ira, kuma yana nisantar ƙananan ma fil ghalibi, a mafi rinjaye sun abu da ba a rasa ba. Kuma ubiha, haka ma abinda yake halal ne amma wa fil iyani, amma a zahiri ya qadau fi maru'atil insani, yana tauye wato cikar mutuncin mutum. Kamar a ce mutum gashi nan kamilin mutum, amma ya je tsakiyar kasuwa ya damu ya dinga shan kayansa, ai ba haramun ba ne, amma dai kuma zai zama babu natsuwa a ciki, ko yana tafiya gefen hanya kawai, ke mai ɗan wake, ke mai kawo, a sa maza mai da yaji kone ya dinga juya abinsa yana ci, halal ne. Amma kaga sai a yi mamaki a ce, wannan yiwo ce ta yin ta shi aka koya, sai a ji kunya ku, ko ya dinga haka dai irin wannan abubuwan, halal ne amma kuma za su tauye kiman mutum. To amma wannan ya tsaurara da yawa, idan aka ce irin wannan shi ne zai zama adali, zai samu a yanzu nan. Da ba haɗe ka ba irori ba yi, sannan saga irorin ma sai nadiran abin da ba a rasa ba, abin ya yi tsanani sosai. Amma dai ta haƙiƙin shi ne ya zama riƙo da addininsa, ya riƙonsa da addini shi ne mai rinjaye sosai, ko ya faɗa cikin wani mummunan abu na kaba'ira ɗin yana ƙoƙarin tuba, ba ya zama ɗan tamore kawai ya dinga yin abin da ya ga dama ya zama fajiri ko fasiki. Mutum mai natsuwa da riƙon addini sosai, wannan ya isa musamman ma irin wannan zamani, ko wani zaman da irin adilansa, ko ba rinjayen addini la'azban a tabi'ai ko wani baya da su, wani wanda za a tabishe da sabon inda za a samu tayau, sai mutane da duyi da bid'a amma sun ga shafar jikinsa don neman albarka gaba ya bambanta. Saboda haka kowane lokaci sai a auna yadda nagartar mutanen take, wanda ke da riƙo da addini dai sosai, an san bai da wasa, kuma yana da kiyayewa, to shi ne adali. Haddathani Malikun annahu balagahu, Imamu Yahaya ya ce Maliki ya faɗa min, cewa ya samu labari bai fadi sanadin sa ba a wannan asali anna umar ibn al-khattab qala cewa umar dan khattab ya ce la tajuzu shahadatu khasmin wala zaninin shaidar abokin husuma ko ne wanda ake tuhumar sa a cikin al'amari to shaidar sa ba ta karbuwa abokin husuma wanda aka san cewa tsakanin sa da wane babu shiri wani abu ya gudana ko yana gudana tsakanin sa da shi wanda babu shiri babu shiryawa sosai saboda haka sai a tuhumi abun wato ba za a nutsu ba da cewa kada shedan ya rinjaye akan sai masa shaidar zur saboda husumar da ke tsakanin su ai ana samun irin wannan ko eh wasu ma har kaga an shiga tsakani an sasanta abin da ya dan yi an lallaba ya dan yi dama dama amma dai wato abubuwa ba su koma yadda suke ba to irin wannan ba a karbar shaidar sa akan wanda aka san akwai wannan tsamar a tsakani suna fata an gane zanin zinna daga zinna ne ba daga zannu ba zinnatun da kasara shine tuhuma yawa misali mutum ne da uban ɗakin sa sai uban ɗakin sa yayi wani laifi ko kuma ya danne wani haƙƙin wani to sai rigima ta kaure tsakanin shi wani da uban ɗakin sa kuma shi yaron ɗakin ya san abin da duk aka yi bashi ne ko ce niki ko wani abu to amma fa in yaje ba da shaidar to akwai yiwuwar uban ɗakin nasa shi kuma ya ga ba a kyauta masa bai kyauta masa ba ko ya kore shi ko kuma su shiga tsamar su ma a tsakaninsu to kaga in ba sa aka yi ba shi wannan yaron ɗaki ya ce ba zai ɓata tuwonsa ko miyarsa ba misali ko haka in ba addini ne ya ratsa shi sosai da sosai ba sai ya je ya faɗi abin da uban ɗakinsa misali yake so ko ba haka ba ne to ana gudun irin wannan to duk inda aka ga akwai wata tuhuma akwai yiwuwar san zuciya ya shiga saboda wata maslaha wani ne nasa na kusa ɗan uwansa ne wanda yake na kusa da shi sosai yasa aka hana ɗaya ya yi shaida ga mahaifinsa ko mahaifi ya shaida ga ɗansa ko kaka ga jikansa ko mata ga mijinta ko miji ga matarsa da sauransu duk da dai galibi sun ce ɗan uwa da ɗan uwa haka in adalai ne sosai wani zai iya shaida ainihin ga wani amma dai waɗannan da na yi faɗa a baya to jama'a sun tafi akan cewa ba za a karɓi shaidar wani ga wani a cikinsu ba yawa in shi wani nasan shi yake nema ko kuma ake saboda haka duk abin da aka lura cewa ta yiwu saboda alaƙar da ke tsakaninsu zai so masa alkhairi ko kuma tunkuɗe masa mummunan abu to kaga wannan ya zama akwai zinna akwai zinna bi ma'ana tuhuma shi ne zanin ina ba ta an gane ƙadiyar yawa kenan saboda haka in mutum ya kawo shaida yaron gidansa ne yawa ko wani ne wanda ke a aikin gwamnati yana ƙarƙashinsa kuma suna da fahimtar juna sosai to kuma an zo ana bincike misali to kaga bai kamata a tambayi wannan don ba zai iya yiwuwa saboda fa'ida ko alaƙar da ke tsakaninsu ya kasa faɗa to shi ne ma'anar zina ana dai fata an gane yawwa babul qada'i fi shahadatil mahdud babin hukumci game da shaidar wanda aka yi wa haddi mutum ne ya taɓa aikata wani laifi azafi ne yayi aka masa bulala tamani ko shan kayan ma dan ya taɓa aure ai babu shi yanzu ko ya tafi ba dan shi ya ɗi mai isu suka ɓata abin ba to bayan da hakan ta auku za a karɓi shaidar sa ko ba za a karɓa ba ya za a iya karɓa in ya zama adali sosai ya tuba ya zama mutumin kirki sai dai akan irin wannan ƙadiyar da aka masa haddi to shine ba za a karɓi shaidar sa ba sai a bar shi wannan saboda akwai tuhuma kada shaidan ya ja shi zuwa ga yin shaida ga wani don a daina cewa ba a taɓa yi wa wani haddin kaza ba a garin nan sai wani za a ce sai wani kuma ɗebe masa kewa ta nan ka duba hikimar shari'a. Kala Yahya an Malikin Yahya ibn Yahya al-Laysi yace daga Malik annahu balagahu cewa ya samu labari an Sulaiman ibn Yasar daga tabi'in nan Sulaiman dan Yasar al-Madani al-Faqih yana cikin al-fuqaha as-sab'a wa gairihi da wani sa cikin malaman tabi'ai annahum su'ilu an rajulin julida al-hadda an tambaye su ga wani mai da wani mutum wanda aka masa bulalar haddi ata juzu shahadatu min shaida sata halatta fa qalu sai suka ce na'am suka ce eh ta halatta idza zaharat minhu tawbatu idan tubar sa ta bayyana sai dai akan wannan laifin da aka masa haddi akai a mazhaban malikiya suna cewa ba za a karbi shaida sa ba saboda tuhuma ko zinna wa tazani malikun annahu sami amna shihabin yasalu an zalika Imamu Yahya yace Maliki ya faɗa min cewa da kunnansa ya ji malaminsa Ibn Shihab Az-Zuhri ana tambayarsa game da hakan mutum ne ya taɓa laifin da aka masa bulalar haddi to sai wani abu na shaida ya taso shin za a karbi shaidar sa fa qala misra ma qala Sulaiman ibn Yasar shi ma Ibn Shihab sai ya faɗi sahabin da ke sama da shi tabi'in da ke sama da shi Sulaiman ɗan Yasar ya faɗa Ibn Shihab yana baya da irin Sa'id ibn Musayyib su abin da Sulaiman ibn Yasar kal amru indana yace wannan shine al'amari a gurin mu cewa in ya nagarto ya zama mutumin kirki shikenan ai ya dawo at-ta'ibu na zambi kamar la zamba lahu wa zalika li qawli Allah tabaraka wa ta'ala dalilin ko madogara akan wannan shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala wallazina yarmuna al-muhsanati kuma waɗannan da suke jifan mata katangagu da kazafi mata masu tsare mutuncinsu da kula da addininsu sai suka jefe su da kazafi summa lam yatubi arbaati shuhada sannan ba su zo da shaidu hudu ba banda su kansu jama'a suna cewa ba za a hada da su ba yawa fajli da yawan samani na jalda to kuma su bulala bulala tamani saboda wannan abu da suka faɗa na kazafi wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma kada ku karba musu shaida har abada ulaika humul fasiqun kuma annan su ne fasikai kangararrun da suka fice daga shari'a sai ce illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai dai wanda suka tuba bayan nan kuma suka gyara halinsu fa innallaha ghafurur rahim illa Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama saboda haka yana gafarta musu kazafin su tunda sun tuba yawa kuma gashi ma an musu haddi haddi kuma kafara ne kan laifin da aka aikata a wannan wato lokaci saboda haka za a karba musu shaidar su amma duk da haka malikiya suna cewa akan wannan dai laifin na kazafi ba za a karba masa shaida ba duk ba wai dan zunubin yana nan ba har zuwa yanzu tunda ya tuba kuma Allah ya alƙawarin gafara da rahama wannan ya tafi amma dai tuhuma ko zinna ita ta sa suke ganin in a waɗansu abubuwan ne rigima ta dukiya rigima aure rigima haddi kan wani abu daban duka za a yi amma a iya wannan kabiyar da aka masa bulala ta kazafin to ba za a karbi shaidarsa ba amma akwai sabani wurin wasu suna ganin a'a in ya zama ya tsarkaku shikenan ko ma wanne ne za a karba amma dai su malikiya su tafi akan wannan qala malikun maliki ya ce yujladul hadda cewa mutumin da za a yi masa bulalar haddi haddi bulalar haddi dai ana jin akan laifuka uku ne ko kayan maye sai kazafi sai kuma zina ga wanda bai yi aure ba banda wannan sai dai ta'ziri kuma ladabtarwa ne kan duk abin da imam yaga ko alƙali yaga ya dace yayi. Yace annal ladhi yuladul hadda thumma taba, wanda aka masa bulalar haji sannan ya tuba wa aslaha, ya gyara lamuransa, ya gyara halinsa, ya riko da addini, tajuzu shahadatuhu, shaidarsa ta halatta. Wa huwa abu ma samitu ilayya fi zalika, kuma wannan magana wannan shine abin da nafi so cikin maganganun da naji daga gurin malamai. Ina gani na zamu kwana insha Allah, Allah amfana da mu da abin da muka yi, Allah ya bamu kun kiyaye. Zaka ji yadda shari'a musulunci take, farar shari'a wadda take kwadayi kan kiyaye haƙoƙuwa duka manya da ƙanana tsakanin bayi, kuma yadda shayatinul insi suka bata abu, yadda abubuwa suka dawo, wai shari'a hanya ce ta arzukta kai, hanya ce ta biyan buƙatar rayuwa. Zaka shiryar da mu, Allah ka tsare mu daga fitina. Mutum ya aikata abin da zai zo ya da na sani dan dadin da yake tunani akwai shi, dai ya sani ya tafi, wani tunkan ya bar duniyar ma akasari ma abin da zai faru, sai dai in ba a samu jinkiri ba duk abin da aka yi. Allah samu da ta sai kiran sallah.